C'était RM Show sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 60 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikata a arewacin Najeriya a yau Asabar, bayan da wata motar dako mai ta kife ta kuma zubar da mai kafin daga bisani ta fashe, a cewar hukumar kiyaye hatsarin da ta kasa. Hatsarin da ya faru a jihar Neja ya biyo bayan wata fashewar makamacin haka ne a jihar Jigawa a cikin watan Oktoba da ya gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 147. Daya daga cikin bala'o'i mafi muni a kasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Kumar Tsukam, kwamandan hukumar Road Safety shiyar jihar Neja, ya ce akasarin waɗanda abin ya ritsa da su talakawa ne mazauna yankin, wanda suka yi gaggawar ɗibar man fetur da ya zuba bayan motar ta kife. Mutane da yawa sun taru domin ɗiban mai duk da kokari da aka yi na hana su, inji Tsukam a cikin wata sanarwa. Kwatsam sai motar ta kama da wuta ta kuma kona wata motar da kummai da ke gefe. Yanzu an kwashe gawar waki 60 da aka gano a wurin. Tsukam ya ce jami'an kashe gobara sun yi nasarar kashe wutar. Za mu kawo muku cikakken rahoto akan wannan hatsarin a shirye-shiryenmu na gaba. Ma'aikatan kashe gobara sun dan samu nasara a wurin dakile wutar da ta cinye unguwa Kurmus a birnin Los Angeles na Amurka. Yanzu a safiyar Asabar ai nasaran kashe 43 cikin 100 na wutar Palisades, alƙalumar da ya ƙaru akan kashe 31 a jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar gandun daji da kashe gobara ta jihar California. Wannan gobarar ta ƙone kusan kadada 10,000 na fili. A halin da ake ce kuma, ai nasaran dakile kashe 73 cikin 100 na wutar Eaton ya zuwa yau Asabar, adadin da ya ƙaru kan kashe 65 a jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar kashe gobara ta jihar California. Wutar ta 18 ta laƙume sama da kadada 5,700 na fili. Har yanzu ana gudanar da bincike akan musabbabin gobarar ta Palisades. Har yanzu dai ma'aikatar kashe gobara ba ta gabatar da rahoton faruwar lamarin ba dangane da wannan gobarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bukin rantsar da shugaban Amurka a cikin gida. Washington na kallon kowane bukin rantsar da shugaban ƙasa daban da wanda ya wuce, amma wannan na lokacin ya sha bamban. Shekara ta ƙarshe da aka gudanar da bukin rantsar da shugaban ƙasa a cikin gida saboda tsananin sanyi ita ce shekara 1985, wato wa'adi na biyu na mulkin shugaba Ronald Reagan. Sama da wata guda kenan aka fara shirye-shiryen gudanar da bukin cikin majalisa, inda aka fitar da tiketin mutane rabin miliyan wanda za su shiga cikin gidan majalisar. Shirye-shiryen dai ya hada da dandamali da aka shirya a nan majalisa, da shirya filin fariti da katangar da aka kafa cikin Washington wanda zai kai tsawon kilomita 48, lamarin da ya zarce shekaru na baya. Majalisar Zartarwar Isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau Asabar a Gaza, da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaƙi da Hamas na watanni 15. Gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin ƙarfe 1 na dare a birnin Kudus, bayan da Majalisar Zartarwar ta yi wata ganawa sama da sa'o'i 6, kuma bayan shawarwari da Majalisar Tsaro ta bayar a jiya Juma'a na tabbatar da yarjejeniyar. Taron da ya samu halartar dukkan mambobin Majalisar Zartarwar ya dan shiga ranar hutun Yahudawa, wanda ke farawa bayan rufe ayyuka a ranar Juma'a. a wannan ranar hutu. Gwamnati tana rufe duka ayyuka illa batutuwa na gaggawa da suka shafi rayuwa ko mutuwa, lamarin da ke tabbatar da muhimmancin cimma wannan yarjejeniyar. Gobe Lahadi ne dai wannan yarjejeniyar za ta fara aiki, kuma za ta hada da dakatar da fada tsawon makonni uku, da kuma sako gumman mutane da ake garkuwa da su, da kuma sako Falasdinawa da ake tsare da su a gidan yari. Hukumomin Ukraine sun ce an kashe akalla mutane hudu da sanyin safiyar yau Asabar a wani hali da Rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar Kyiv. Shugaban ma'aikatar sojin birnin Kyiv, Timur Tachenko, ya faɗa a wani sakon Telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar Shevchenskinsky a birnin. Ya ce gundumar Holosivki, wanda ita kuma take yammacin gabar kogin Dnipro, ta fuskanci muraguzai. Magajin garin birnin Kyiv, Vitali Klitschko, ya ce rundunar tsaron sama suna gudanar da aiki a cikin birnin. A ranar Juma'a ne kuma wani halin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu, kanai jika ta wasu 14 a birnin Kryvyi Rih da ke kudancin Ukraine, a cewar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin jawabinsa na kowane wuni.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zaurin BOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata mun ji tambayoyi na Dr. Kabir da injiniya Yaya da kuma Sa'adatu Ahmed Bustani da ta yi nazari kan shugabanninmu na baya. A yau za mu fara jin bayanai daga bakin ƙwararre a fannin tattalin arziki, Yusha'u Aliyu.
Dr. Kabir, inda za a samu gibi a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa kuma za a gabatar da kasafin kuɗi, to dole sai an ci bashi. Amma abin da nake so a sani a tsarin demokradiyya, mun shiga yarjejeniyoyi masu tsawo da hukumomin kuɗi na duniya daban-daban, da IMF, da World Bank, da Africa Development Bank, da sauran ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin kuɗaɗe na duniya. Waɗannan yarjejeniyoyin da muka shiga, mun shiga ne. Sannan wani abu da nake so in yi maka a tuni a kai tunda kana da fahimtar tarihi, shi ne an yi fa lokacin da Najeriya ta ba hukumar lamuni na duniya aron kuɗi a baya. Ka fahimta ko? To, kuma ina so wato a gane bashi, wannan bashin da ake saboda giɓi, mu a Najeriya mu gode ma Allah ma mu 'yan ƙasan. A ƙasar Rasha a yanzu haka, wanda ya ce zai yaƙi, shugaba Putin ya sa hannu a doka a yafe bashin da ake binsa. Ma'ana, galibin mutanen ƙasan ba a ɗaure ƙasansu ba, amma an ɗaure mutanen ƙasan da bashi. Tsari ne na capitalism, imperialism. Waɗannan tsarin, inda za ka ɗaga naira, ba za a daidaita ta da zinare ba, za a daidaita ta da wata takardar kuɗi. Wannan takardar kuɗin naka ta zama abin da ake ce mata fiat currency. Kuma in dai tsarin kuɗi na duniya zai ci gaba da yanda ake tafiya, wannan kuɗin da kake ganin shi da wannan demokradin da ke kallon shi, ina so kai ka daɗa fahimtar cewa yanda kaga kana da president a ƙasanka, kana da governor a ƙasanka, kana da chairman na local government a ƙasanka, to haka ake da president a World Bank, haka ake da governor a Central Bank, haka ake da chairman a bankunan kasuwanci.
To, honorable, bari mu jina ka bayanan.
Gaskiya engineer yayi magana kwarai da gaske, kuma wanda ake bukatar ba wai dan majalisa ko gwamna ko kadai ba, a'a, ya riga ya hidi fraction na waɗanda suke rike da akalar shugabanci a Najeriya. Yace dukkan mu idan ka hada mutun daga kan shugaban kasa har kan kansila, ba mu wuce kashi 0.005. to kaga to mutun 12,000 daukar ta ma rawan figa, ka ce mu 13,000 ne, suke jiya akalla mutun 250, sama da mutun miliyan 250. To sai in dawo kan maganar da ya labe yayi cewa koda mu mu kalli halin da tattalin arzikin kasa yake ciki, mu yahe wani abu mana da ake bamu ko albashi ko allowance ko wani abu dan ya habaka abin nan. Sai ka dawo kan maganar da injiniya yanzu, ka dauka mu duka waɗannan production din, mu 13,000 za mu yahe abin da ake bamu na albashi da allowance, sama da mutum 250. Wannan abun idan kai zo kai computing din shi wallahi bai daga yadda living standard din sa yake da wani abu. Ishu din ina so mutane su gane cewa ba wai na allowance ne ko albashin da ake ba masu rike da mukamin gwamnati ba, a'a sincerity ne wajen gudanar da tattalin arzikin kasa. Ba maganar wai me ake bani nake kashawa ba, me ake bani nake allowance ba, shi bane ba, ba impress bane ba, ba allowance bane ba, ba albashi bane ba, a'a ya muke gabatar ko kuma ya muke tahiyar da tattalin arzikin kasa, ita duke kasa ya ake sarrafa ta, ya ake juya ta. Idan ire-iren mu za a kawo kashi 20 din mu ana ba mu abin da ake ba mu da iri da bai canza wani abu. Abin da ake nema gaskiya kamar yadda yake, akwai kana rike da baitul malin kasa, akwai duke kasa a hannunka, ka ji tsoron Allah, ka tafiyar da ita yadda doka ta ce, kai ma yadda zaka samu kubutawa ran Ubangiji. So idan duk dan mu shugabanni muka sa wannan a ran mu ko muka aiki da wannan, to za ku ga ku da kan kuma ƴan kasa kuna kallon cewa a'a wanda yadda ake mata yawa karama waɗannan mutane kara musu abin da ake kara musu. Saboda me babu jin zahin cewa nawa wane ke samu, babu jin zahin dan me wane ke hawo mota kaza, babu jin zahin dan me wane ke canza riga kaza, duk babu. Saboda me muna da arzikin Allah ya hore mu Najeriya arzikin, kuma bakin gurgurdan iko duk wani abin da kake daukowa na ma'adani a duniya wanda zaka ce wani guri ana samun shi, nan Najeriya ana samun shi. Amma yanzu idan ka tahi kawai ma'aikatar da take kula da harkan ma'adanai ta Najeriya, ka dora mata tax din cewa to duk abin da ake hakowa yanzu so far nawa Najeriya take samu a wannan bangaren, da hala maka samu status din idan dukkan ma babu ita, inda ma ke hako abubban ma ba a iya, yanzu ba a iya ga maka anan site din da ke akwai. Sai waɗanda suke da hannu da shuni, kila suke da dalili, su ne zaka iya samun kila lasan, sai buɗe wani guri hekta kaza ko kaza ko kaza su je su diba. So ishu din ina so in jawo hankalin ƴan ƙasa cewa ba duk na san ana ta wannan kira-kira cewa ai tunda abubuwa sun yi nisa, sun yi tsauri, ya kamata shugaban ƙasa ko ƴan majalisu ko sanatoci su rage abin da suke samu suna abin nan. Wallahi wannan ba shi bane maganin matsalar nan. Matsalar nan ita ce kawai mu ji tsoron Allah mu tahiyar da ƙasar nan yadda dokokin ƙasa suka ce a yi tahiyar da ita. Saboda mu dokokin ƙasar mu sun yi daidai, ni ban blame ɗinsu, sun kusa daidai da yadda Allah ya ce mu yi abubuwan. Duka an tsara komi, an tsara komi kuma an yi hukunci akan duk abin da aka saba akan shi. So da ana yin hukuncin kuma muna kamantawa yadda ya kamata, kowa ya tsara bakin amana da aka bashi, duk da ba mu samu kanmu cikin wannan matsalar ba.
Wato dai ba wai dokoki ne, babu wabin su ne ya kamata ana yi. Eh na ji akwai bayani?
Yawwa Malam Nasiru, ka ba mai sarauta dan Maliki bututun magana, ina ga yana da abin cewa.
Dama honorable, kamar yadda nake magana ba wai allowance da sauran ababe ne su ne muhimmanci ba. Jagororin da ake daura ma nauyin alhakin mutane, za ka ga mutum ɗaya ya sace trillion ɗaya an rasa inda ya dashi, kuma abun bakin ciki ya kai shi ma kasashen waje an yi asararsu. To me yasa an samu irin waɗannan, sai ka ji kuma an ce an kama amma ba a yi komi ba. To waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ai wannan allowance da wani abin da ake ba duk ba wani abu ne, abu ne ɗan kaɗan. Amma ana ba sai ka ga mutum ɓarawo ne, sai a ce an ɗora mai nauyin hukumar da kuɗin al'umma suke wurin. To ya za a tayar da al'amura haka?
Za mu je ina jin zagaye na ƙarshe inda za mu samu shi Buhari Nusa Kumriya da ita Hajiya Aisha Zakar Yasmin. Bari mu fara da Buhari.
Buhari in tambaya. To assalamu alaikum, ina jinjina ga wannan kafa tamu ta BOA mai albarka da ta ba mu dama muke ƙara sanin abubuwan da ba mu sani ba, muke tambayoyi kuma akan gurin waɗanda ya dace domin mu samu amsa abubuwan da suka daure mana kai. Ina yawa manyan bakinmu fatan alkhairi. Tambaya ta za ta tafi kai tsaye gurin ga shi honorable Yahaya Kusada. Ina yi maka fata alkhairi a matsayina na dan kasuwa manomi, shi nake so in yi dan wayansu tambayoyi daya zuwa biyu a gurin shi honorable. Gaskiya ina tunanin Allah ya yarda ko yau ma akan hanya nake. Ina ganin sai na shiga ta cikin kusa da yau din nan Allah ya yarda. So wasu abubuwa da suke faruwa a da suke kawo hauhawar farashi game da waɗansu kayayyaki nake so in yi tambaya a gurin shi honorable in ji ko ya san da irin waɗannan abubuwa ko kuma bai san da su ba. Daga farko dai ina so in sani ne akwai wasu abubuwa ne da aka ware a waɗanda ake nomawa a ƙasar nan, waɗanda kuma ba a yarda a kai su kasuwa ko kuma doka ne a fitar da su daga wani gurin zuwa wani gurin. Misali in Allah ya yarda gobe yanzu ko ban haɗa siyan kaya na a mashi ba ina ganin na yi rabi. To muna da wani ƙalubale a gurin mai matuƙar muhimmanci wanda shi ne yake ƙara mana hauhawar farashin kayayyaki a matsayinmu na 'yan kasuwa. Misali ɗau a ɓangaren aya, da kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo, yadda ake ɗauko mana buhun aya haka ake ɗauko mana buhun zoɓo zuwa Abuja. So amma yanzu sai ta kai shugowar shugaba Muhammadu Buhari, sai ta kawo sai aka ce an doda boda. Na yadda akwai aya wadda ake shigo da ita ta Niger zuwa Katsina. To amma kuma a cikin wannan yanki na mashi da daura akwai inda ake noman aya da yawa wanda ina da yakinin ni daga shekara biyu iya zuwa yanzu ma ban sai aya ta waje ba ta Najeriya nake siya. To sai ya kasance sati uku da suka gabata a cikin mazaɓar shi honorable ne ma a cikin ingawa in ka zo kan dawa din nan wurin custom din da suke zama a gurin nan. An ɗauko min aya suka zo suka rike ta a gurin suka kwace ta. So sati biyu da ya wuce kuma an gama min lodi na tafi gida a Kano ƙarfe uku na dare aka kira ni na yi bacci ban ɗauka ba. Da safe ina ganin kiransu na san akwai matsala. Da safe na kira su na ɗauka suka ce custom sun kama min motar nan an yi katsina da ita. Sai da na yi belin motar nan naira miliyan biyu na tura suka saka min motar nan ta taho. Sai da na jefa wa kowane buhu naira 10,000 a kan kayan nan. Motar da ta ɗauko min kayan nan zuwa nan Abuja kowane buhu naira 12,000 na biya. Wannan abubuwan ya sa kuɗin mota da irin wahalhalun nan kaɗai ta kusa cimma naira 25,500 banda kuɗin siyan kaya. Buhu ɗaya. So wannan abubuwa ne wanda suka ƙara mana hauhawar farashi akan irin wannan abubuwa. Yanzu ɗauki harkar wake tun daga can har zuwa nan 4,000 za a kawo maka ita. So amma wannan abubuwan da aka kawo kuma ayan nan ba ta Nijar ba ce. Akwai gurare da ake noman ayan nan, duka ayan nan da muka siya ta Najeriya ce. Amma yau in zaka fito kayan nan daga Abuja, daga Katsina, daga Mashi zuwa Abuja, Allah ne kadai isan iya kuɗaɗen da zaka dinga kashewa kafin wannan kayan ka ishi gona. Ina so in sani a gurin hon kuma wacce hanya yake gani zai biya taimaka mana domin mu samu sauƙin irin wannan abu.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. Sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Da yake ana harmar rantsar da sabon shugaba a Amurka, duk da yake dai ba za mu taɓo siyasar Amurka ko ta duniya kai tsaye ba, za mu ansa tambaya mai cewa, don Allah wai akwai wasu ƙasashe a wasu lunguna da ba a ma san da zamansu ba a duniya? Kenan ba a tabbatar da adadin kasashen duniya ba a zahiri? Mai tambaya Yusuf Abubakar Garbati daga Bauchi. Za kuma a saurari ansar tambaya mai cewa, don Allah wace ƙasa ce a duniya a halin yanzu ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da kuma samun zaman lafiya a duniyar baki ɗaya? Mai tambaya Garba na Hali Kamba Kebe. To bari mu fara da ansar tambaya kan yawan kasashen duniya da ko shin akwai wasu boyayyun kasashe. Idan mai tambayar Yusuf Garbati da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar makamanciyar wannan tambayar wadda kwanan baya wakilin Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda idan an tuna ga bayanin da ya yi.
Wato, in mutum ya yi tambaya ƙasashe nawa muke da su a duniya gaba ɗaya, samun amsar wannan tambaya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya ɗin gaba ɗaya. Akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar ƙasashen da suke buga ƙwallo da aka saba da kuma na Olympic, ko kuma wanda suka yi mai fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya, wato United Nations. So da kuma akwai wasu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya. Don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya, yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane. Amma duk da haka, in an ɗauki tambayan, za a duba muna da ƙasashe in ka lura gargashin Majalisar Dinkin Duniya, wato United Nations Recognized Member State a duniya, tana da kasashe guda 193 a shekarun baya, amma na shekaru kaɗan da suka wuce, wato 2011, an samu karuwar wata ƙasa guda ɗaya a Afrika, wato South Sudan. Da aka samu South Sudan, yanzu muna da kasashe wanda Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da su, kuma su dinnan membobi ne na United Nations, kasashe wato guda 194. To da haka akwai wasu kasashe kuma da wanda Majalisar Dinkin Duniya bata amince da su gaba ɗaya ba, amma ta san da zaman su. To irin waɗannan ba a irgan su a gargashin kasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato Majalisar Dinkin Duniya. Irin wannan kasashen suna nan kamar irin Vatican City da kuma Palestinian Authority. Wannan kasashe guda biyu suna gargashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya, ta san da zaman su, amma ba a irgan su akan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu. Farko ma dai, menene kasa da kuma me ake nufi da kasa? Wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani? Domin na farko ya kamata ta zama tana da territory, wato wannan na farko. Na biyu, ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin, ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane. Na hudu, ta zama tana da sovereignty, wato sovereignty ina wannan kasar tana da gwamnati, gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na fada a duniya, tana zuwa waɗansu ƙasashe tana abubuwa ta dawo, wato tana shiga treaty da waɗansu ƙasashe a duniya. Wannan abun guda hudu in ka ɗauka, wato territory, permanent population, government da kuma sovereignty. To in wani wuri yana da wannan abubuwan guda hudu da muka irga, to za a ce mar ƙasashe a duniya. To wannan abun da aka samu guda hudun, kawai an samu a ƙasashe guda 194 yanzu muke da su a ƙasa. To amma fa akwai wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan, wato suna nan kuma amma United Nations ta san da zaman su, amma fa bata recognize nasu akan cewa su ƙasashe ne masu zaman kansu ba. Irin su Western Sahara da muke da shi a Africa, Kosovo a Europe, South Ossetia, Abkhazia da kuma Northern Cyprus. Wa'annan suna nan a duniya, kowa ya san su, amma fa ƙasashen ba wai suna zaman kansu independent state bane. To don haka a duniya gaba daya akwai irin wa'annan dewa. In ka hada su dewa, hakan nan zaka samu muna da ƙasashe kamar 240 a wani wuri, wani wuri kuma za a ce ma 211, wani wuri 206. Don haka amma fa wanda Majalisar Dinkin Duniya, kamar yadda na fara na gaya muku na farko, ita dai ta san kasashe 194 ne wanda ta san su, suna aiki tare kuma ana tafiya tare. Bayan haka muna da abin da ake cewa continent. Kowane continent tana da kasashen ta. Yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan kasashe, Africa ne na farko, muna da kasashe guda 54, da dai 53 ne wannan karin da aka samu na South Sudan, da kara mana ya zama muna da kasashe guda 52. Sai ne wanda yake binta shine Europe, muna da guda 49. Sai Asia tana da 48. Sannan North America guda 22. Sai South America guda 12. Sannan Australia guda 14.
Sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi karfin tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya. Idan mai tambayar Garba na Halikan ba na saurare, ga ansar da wakilinmu a Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
To tambayoyin naka guda biyu, ba lallai ne kasar da tafi kowace kasa tattalin arziki ya zamana kuma ita ce tafi kowace kasa samun zaman lafiya ba. A ɗan binciken da na maka dai ya tabbata cewa kasar Iceland ita ce kasa wacce tafi kowace kasa a duniya zaman lafiya, saboda ita take rike da wannan kambu na zama kasa da tafi kowace kasa zaman lafiya a duniya har na wajen tsawon shekaru 17. Saboda duk shekara idan aka dauki alƙaluma sai a tabbatar da cewa ita ce da har yau ya zama na ƙasa mafi zaman lafiya a duniya.
Haka ne. To dukka ita wannan ƙasar wace nahiya take?
Tana nahiyar Turai ne. Sannan kuma watakila abin da ke ƙara taimaka mata shi ne ba ta da yawan jama'a, saboda jama'a da ke wannan ƙasa ma ba su kai ko da miliyan ɗaya ba. To sai zamana kuma sun bunƙasa harkar iliminsu da kuma na walwalar jama'arsu, sannan ya zamana kuma suna da tattalin arziki wanda yake yana da ƙarfi, matasa suna da abun yi, sannan kuma bisa gaskiya 'yan sandansu ma ba sa yawo da bindiga, kuma bisa ga alƙaluma ya nuna cewa ba su da ma soja.
To menene ma yasa ba su da soja tukunna, dokta?
Saboda zaman lafiya da suke mora a wannan ƙasa tasu.
To dokta, bayan wannan ƙasar da take da irin wannan ababe na tarihi, don wannan abun tarihi ne dakta, a ce ƙasa ba ta da jami'in soja kuma tana zaune lafiya kuma tana da ƙarfin arziki, to sai wace ƙasa kuma dakta?
Har ila yau akwai ƙasashe irin su Denmark da su Ireland da su New Zealand, waɗanda su ma waɗannan ƙasashen ana bayanin cewa su ma suna da zaman lafiya a cikinsu. To misali muka ɗauko kamar Denmark ma, tun shekara 2018 kusan duka inda suke gidan maza da suke tattara masu laifi, rufewa ma suka yi saboda babu masu laifin. To amma duk da haka bata buge Iceland ba, saboda ba wai su a Denmark ba a laifi bane, a laifukan ne waɗanda ba su wuce a ajiye mutum a masa wa'azi kuma ya daina ba. To da aka tambayar ka da kake son sani ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya zaman lafiya, ita ce ƙasar Iceland.
To maganan arziki kuma fa, dan Atabaye tashi yayi magana ƙasar da tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya.
To amma kuma ba wannan shi yake nuna tafi kowace ƙasa kuɗi ba.
To kuma dakta, to saboda me yasa ba ita ce zai nuna cewa tafi kowace ƙasa kuɗi ba dakta? Duba da idan bayanan da kai a can baya kace tana da ƙarfin tattalin arziki.
Saboda kana maganar kuɗi ne, kaga idan ka ɗauko a ƙasar Qatar wacce ita ma dai mutanenta ba su wuce mutum miliyan 2 da 'yan ɗori ba, to kaga su in maganar dukiya da jin daɗi ma'aikata mai ƙaramin albashi shine wanda yake karɓar miliyan 27 a shekara. To kaga wannan, idan wannan zaka duba, kaga baka cewa ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki kuma.
To ranka dai yanzu misali ya kamata shi mai tambaya da kuma masu sauraronmu su fahimci ta yaya ma ake bi a tantance ƙasar da tafi tattalin arziki, wace hanyoyi ake bi?
Ina so ka fahimci cewa fa ana tantance ƙarfin tattalin arzikin ƙasashe ne a duba da alƙaluma da yawa. Misali akan dubi ci gaban da wato waɗannan ƙasashen suke samu ta ɓangaren kasuwanci da kuma yawan jarin da ita ƙasar take da shi da kuma wato tasirin da tattalin arzikin ta din yake yi akan al'umma da wasu kuma ƙasashe. To don haka shi yasa ake amfani da tattalin arzikin ƙasashe din wajen tantance wato arzikin ƙasa. Wannan kuma babban bankin duniya shi yake duddu tattara waɗannan bayanan. To
haka ne. To dakta, yanzu a takaice kuma a dunkule, idan zaka amsa wannan tambaya da aka yi na cewa wace ƙasa yace tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya, idan zaka yi shi a dunkule don mai sauraro ya fahimta, wace ƙasa ce?
Indai zan amsa maka tambayar ka, a halin yanzu dai ba ƙasar da tafi ƙasar Amurka har a yau tattalin arziki kin ƙasa, da kuma duk da cewa misali ƙasar Sin tana yunkurowa a wasu lokuta kamar za ta buge ita ƙasar Amurka, to amma dai har a yau don amsa maka tambayar ka a gurguje, ƙasar Amurka ita ce tafi kowace ƙasa tattalin arziki a duniya, sannan kuma ƙasar Ireland ita ce tafi kowace ƙasa zaman lafiya, ita ta rike wannan kambo so 17 a duniya. Da fata wannan amsa da aka baka za su gamsar da kai. Nagode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da Kiyola Adama, Najeriya, da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da kuma producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.